Allah Ta'ala wa barakatuhu. Yau muna ranar Alhamis 3 ga watan Ramadan shekara ta 1442 bayan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ta zo daidai da 15 ga watan hudu shekara ta 2021. Za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya, zawiyar Sheikh Salihu Musa Malami cikin Zubawa Kaduna. Muna cikin suratul Zumar, za mu tashi aya ta 61. Malam Sani Musa Malami shi zai jabagi, Sheikh Fadlu Abdullahi Baraya shi ne zai mana fassara. Akramakumullah, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. آية بايع Allah ya gaya mana cewa a ranar alkiyama, wato waɗanda suka yi wa Allah ƙarya, za a gansu ne fuskokinsu sun yi baƙi ƙirin, sannan kuma inda za su zauna shi ne wutar jahannama. Domin kar hankalin bayi gaba ɗaya ya tashi, sai Allah ya ce a'a, wannan mummunan matsayi na samun gida a jahannama da kuma fuskoki su yi baƙiƙirin a ranar alkiyama, ba kowa ne wannan abin zai shafe shi ba, sai waɗanda yake ba su da tsoron Allah, waɗanda yake sun yi wa Allah ƙarya. Dukkan mun tambayi Ubangiji ne, ya Ubangiji, bayinka waɗanda suka ji tsoron ka fa, waɗanda ba su yi maka ƙarya ba, su menene zai kasance a game da al'amarinsu a ranar alkiyama ɗin? Sallah ya ce wa ina jillahu allazina taqaw, Allah zai tseratar da bayinsa waɗanda suka ji tsoronsa. Mana bayi masu tsoron Allah su a ranar lahira Allah zai tseratar da su daga azaba, Allah zai tseratar da su daga samun baƙaƙen fuskoki, Allah zai tseratar da su daga zama a cikin wutar jahannama. Menene ake kira tsoron Allah? Tsoron Allah abubuwa ne guda biyu, shine bin umurnin Allah a koye da bayyane, kamar yadda Ubangijin yake so ba kamar yadda bawa ke so ba. Abu na biyu kuma nisantar hane-hanen Ubangiji a koye da bayyane, kamar yadda Ubangiji ke so ba kamar yadda bawan ke so ba. A taƙaice, tsoron Allah shine in Allah ya ce a yi kaza kai, in Allah ya ce a bar kaza ka bari. Sannan wajen bari, duk abin da Ubangiji ya ce a bari, to shi wannan mutum gaba ɗaya ake so ya bari, kuma guda ɗaya kar ka kyale ka ci gaba da yi. Amma abubuwan da Allah ya ce a yi shi ne za ka yi ne daidai gwargwado. Saboda me? Domin Annabi tsira da wucin Allah su tabbata gare shi ya ce ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibu, aw kama qala alayhi salatu wassalam. Duk abin da na umarce ku akan cewa ku yi, to ku zowa abin ne daidai gargwado, ma'ana ku yi wa ku aikata abin gargwadon yadda za ku iya. Amma wa mana ya ci kun aru abinda na hana ku fajita ne ku ku nisance shi gaba ɗaya kenan. Waɗannan su ne tsoron Allah, to duk wanda ya kasance a wannan duniya yana yin abubuwan da Allah ya ce ya yi gwargwadon iyawarsa, yana nisanta dukkan abubuwan da Ubangiji ya ce a nisanta, wannan mai tsoron Allah kenan, shi a ranar lahira Allah zai tseratar da shi daga shiga gidan wutar jahannama. Sannan bayan haka kuma fuskarsa ba za ta yi baƙin irin ba, kamar irin yadda fuskar waɗanda suka yi wa Allah ƙarya za ta yi. Wa najjallahu allazina taqaw bimafazatihim, kuma Ubangiji zai tseratar da bayinsa ne waɗanda suka bi tsoronsa dinnan a lokacin suna haɗe da rabansu da suke nema, shi ne aljanna. Ma'ana za su samu rabon nan da suke nema aljanna. Domin a duniya mataki na farko babban burin mutum shi ne samu aljanna, mataki na farko haka ya ce kan Allah samu aljanna. To wayannan bayi lokacin da Ubangiji zai tseratar da su, to sai riga ma sun samu wannan rabo nasu da suke nema, wato gidan aljanna. Sannan layi masu wasu kuma wani mummunan abu ma ba zai shafe su ba, domin akwai bayi na Allah waɗanda yake sun mutu da imani amma tsoron Allah su ba shi da yawa, suna yin wasu ayyuka munana, wasu kuma abubuwan da Allah ya ce su yi ba sa yi, ko wasu tuba ba suka mutu. To waɗannan in Allah bai ga dama ba, mashi'arsa ba ta ga dama ba, sannan falalarsa ba ta ga dama ba, to irin waɗannan sai an kai su gidan wuta an ƙona su, sannan daga baya sai a fitar da su a kai su gidan rahama. To kaga yanzu duk wanda aka shigar da shi wuta, sannan daga baya aka fitar da shi aka kai shi gidan aljanna, to ai wani mummunan abu ya same shi tukuna kafin ya samu rahamar Ubangiji. To su waɗannan bayi na Allah waɗanda yake masu cikakken tsoron Allah ɗin nan, to su irin wannan abu mummuna ba zai shafe su ba, ba za a kai su gidan wuta ba, ballanta na fatar su ta ɗanɗana wuta, balle su samu sarar macize, su samu cizon kunamu da makamantan wannan na gidan wuta, su ba za su samu wannan ba. Laya masu musu walahum yazanun, kuma ba za su yi baƙin ciki ba tun daga lokacin mutuwarsu har ya zuwa kwanciyar kabari, har ya zuwa lokacin da za a tayar da su, har ya zuwa lokacin da Allah zai ce su shiga gidan rahama, to ba za su samu wani baƙin ciki ba. Baƙin ciki game da mene? Game da abubuwan da suka bari a duniya. Amma akwai wasu bayi waɗanda Allah zai ɗanɗana musu baƙin ciki game da abubuwan da suka bari a duniya, sannan kuma game da abubuwan da za su rasa a lahira. To bayin da suka ji tsoron Allah su ba za su samu wannan ba. Misali, idan mutum mugun mutum ne ba mutumin kirki ba ne, idan an zo ɗaukar ransa in yana da ‘ya’ya sai an ringa gaya mala’iku za su dinga gaya mai, yanzu ga ‘ya’yanka nan za ka tafi ka bar su ba san halin da za su shiga ba, ga matanka nan za ka tafi ka bar su ba san halin da za su shiga ba, ga dukiyarka nan za ka tafi ka bata, kila ma maƙiyinka ne zai aure matarka ya gaje gidan da ka gina ya shige ciki, abubuwa wanda za su ɗagawa mutum hankali ana gaya mai sana ɗaukar shi. Sannan a cikin kabari a yi dinga tunano mishi abubuwa na duniya ya yi ta baƙin ciki, haka nan a fagen alƙiyama ya tabbatar cewa ba zai samu rahamar Allah ba ya yi ta baƙin ciki. To su bayin Allah na ƙware ba su da wannan. Idan mutum na ƙware ne lokacin da ya zo rasuwa, mala’ika mutuwa da ma’aikatan shi wato sauran mala’iku da ke tare da shi za su dinga rarrashin shi ne ma, za su dinga rarrashin shi. Inna allazina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala’ikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم انا جاي مي waɗannan abubuwa yana jin dadi Allah yake innal ladina qalu rabbuna Allah, lalle waɗanda suka ce ubangiji shine Allah shine ubangijin mu su mustaqamu sannan suka tsaya akan haka to in sun zo mutuwa ta tana zaura alaihimul malaika malaiku za su rika sassakowa su zo wurin su in sun zo abin da za su dinga ce musu Allah ta kafu kada ku ji tsoro magana cewa akwai tashin hankali a kabari akwai tashin hankali a fagen alkiyama ai kai baka ciki kai na kwarai ne Allah ne mai turo mu yanzu mu zo wurinka ana gaya mai wannan sannan wala ta zanu kuma ba za ku yi bakin ciki ba din mutum ɗaya ne tunda ana magana ne kowa abinda za a yi mai kenan mutum ɗaya sai su rika ce mai kar kai ba za ka yi bakin ciki ba sai a kwantar mishi da hankali a kwantar mai da hankali ya ana cikin wannan ne sai a ɗauki ran bai ma san an ɗauka ba gwargwadon zafin da zai ji na rasuwa shi ne kamar yadda misali a ce gashi ko wani zare ya shiga kullum ko kullum kullum ko kullum kosai idan aka za ka kama zaren za a zare idan Allah mai kullum zai ji Allah ya sa mu samu ilimi shi ne da Allah yake cewa wala hum yazunun ba za su yi bakin ciki ba game da abubuwan da suka bari a duniya domin me sun samu abin da ya fi wannan idan ƴaƴa ne mutum yake tunani ga yanzu yaran aljanna za a bashi in mata ne yake tunani ga matan aljanna za a bashi in makota ne na kirki yake tunanin zai bari to yanzu da annabi zai rinka makwabtaka yanzu makocin annabi to daga wani bakin ciki mutum zai Allahu ya zanna
Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil
ayat da aka fassara din abinda take karantar da mu kadan daga ciki shine mu yi kokari mu zama masu tsoron Allah mu zama masu tsoron Allah idan mutum ya samu tsoron Allah ya samu komai kuma yace killaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mai mafita a cikin al'amarin da ya shiga wanda yake damunsa sannan kuma ubangiji zai azurta shi ta inda baya zato duk wani alherin duniya in kana so ka samu da alherin lahira to ka zama mai tsoron Allah kuma zan ma mai ta tsoron Allah abinda ake nufi a takaice shine abinda Allah ya ce kai kai abinda Allah ya ce ka bari ka bari wannan shine tsoron Allah imtisalil awamiri wa jinabin nawahi Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil Allahu Allah khaliqu kulli shay'in shine mahalicin komai duk wani abu da ka sani Allah ne ya halice shi in alheri ne abun Allah ne ya halice abun saboda halalarsa alheri in sharri ne abin Allah ne ya halice abun saboda adalcinsa saboda haka da alheri da sharri duk Allah ne ya halice su da abu mai kyau da mara kyau duk Allah ne ya halitta da imani da kafirci duk Allah ne ya halitta komai da ka sani Allah ne ya halitta ula ce ma ka gani Allah ne ya halice ta domin wanda ya danka can waye ya halice shi idan mashin ne ka gani Allah ne ya halice shi domin wanda ya kera mashin din waye ya halice shi duk abin da ka gani in gida ne ka gani Allah ne ya halice gidan domin mutanen da suka gina ginin maginan waye ya halice su wallahu khalaqaku wa ma ta'malu Allah shine ya halice ku da dukkan abin da kuke aikatawa sai dai wani Allah yakan halicci abin mubasharatan wani kuma Allah yakan halicci abin ne ta hanyar wasida ta hanyar tsani wato wasu su yi amma majazan su suka yi abin amma hakikatan Allah shi ya yi abin so da haka komai Allah shi ne yake halitta wa huwa ala kulli shay'in wakilun sannan kuma shi Allah wa huwa shi Allah wakilun wato tsaye yake shine wakil anan tsaye yake game da tsare ala kulli shay'in akan komai game yake game da tsaye yake game da tsare komai duk halittar nan da ubangiji yayi ya samu mata menene tsaro shine ma'anar wannan aya. Allah a tsaye yake game da tsare wannan halitta da yayi dukkan komai da ka sani. Ubangiji yana bashi mene tsaro. Idan yau muka kwanta ko da a gona ne, babu yadda za ka ga kiyashi ya biyo jikinka ya shiga hancinka in kana da rai. Amma yanzu kana mutuwa sai ka ga inda ba ɗauke ka ba kiyashi duk ya baibaye ka saboda an janye security. Ba jami'an tsaro masu kare ka yanzu babu. Allah ke tsare komai. Yanzu duk garin da ka gani yana tsakiyar daji, komai birni yana tsakiyar daji, kuma akwai abin da ake kira mene namun daji. Amma akwai inda Allah ya musu iyaka ba sa iya wucewa. Ba don haka ba yanzu in zakuna suka yi yunkuri suka yi nan ya za a yi. Amma Allah ya tsare su, sun haka ba da ra'ayi su zo. Sun haka Ubangiji shi ne yake tsara komai a tsaye yake game da samar da tsaro ga dukkan abin da ya halitta. Huwa ala kulli shay'in wakil. Na
lahu maqalidu as-samawati wal-ard wallazina kafaru bi-ayati llahi ulaika humul khasirun.
Lahu maqalidu as-samawati wal-ard wallazina kafaru bi-ayati llahi ulaika humul khasirun. Idan baka san Ubangiji din nan ba, barkati. Lahu maqalidu as-samawati wal-ard wato gurin akwai al-ijaz bil-has wato takaita magana ta hanyar shafa wani abu wato ai shafe qaza'in taskoki. Wato asalin karatun shine lahu maqalidu qaza'in samawati wal ardi. Wato maqalidu qaza'in samawati wal ardi lahu maqalid mabudai. Mabudai dai wannan abinda Bature ke kira ki mabudi. To mabudai na taskokin samai da ƙasa lahu na Allah ne. Mana dukkan arzikin da ke sama da dukkan arzikin da ke ƙasa makullansa suna wurin Allah, ma'ana na Allah ne. Lahu maqalidu samawati wal ard, wannan kalma ta maqalid kalma ce ta farisanci. Ubangiji da ikon sai shigar da ita a cikin Al-Qur'ani. Wato maqalid a harshen Larabci mabudai, maqalid da harshen Farisanci shi ma yana nufin mene mabudai. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan kalma a cikin Al-Qur'ani. Akwai su kalmomi waɗanda ba Larabci ba ne asalinsu, amma Allah da yake kalmomin nasa ne kuma littafin nasa ne ya sa su a ciki kuma ya mai da su Larabcin. Lahu maqalidu samawati wal ard, me yake nufi da wato taskokin samai da ƙasai mabuɗansu na wurin Allah? Abinda yake nufi shine cewa Ubangiji shine yake tsare waɗannan abubuwa kuma shine yake bayar da su ga wanda yake dama. Yadda za ka gano haka, za ka ga mutum ma'aikatarsu guda, albashinsu guda, amma kuma wannan yana cikin wadata, wannan bai cikin wadata. Za ka ga mutum sana'arsu iri ɗaya, na fatan gane, amma wannan yana da wadata, wannan bai da wadata. Za ka ga mutum shirge ke ƙato, amma ba shi da kokobo, amma siririn mutum gurgu wanda ma a jan gindi yake tafiya shi kuma miliyoniya ne. Na fatan gane. Za ka ga mahaukaci amma miliyoniya ne, sai dai dukiyarsa na hannun wani tunda bai da hankali. Amma wanda ya buku kowa hankali kila a unguwarsu shi kuma ko ƙwandala kila daidaita aljihunshi. Saboda me? Saboda duk abin na Allah ne, mabuɗan suna hannunsa, sai wanda ya ga dama yake ba. sanan daga cikin ma'anar wannan aya abinda ake nufi da taskokin sama yana kuma daukar taskokin sama ana nufin ruwan sama ruwan sama na Allah ne sannan taskokin ƙasa abinda ake nufi shine in an yi shuka ta fito mana tsirrai da suke fitowa amfanin gona wannan an shuka shi a cikin ƙasa yake fitowa na Allah ne shine in ya ga dama abin ya fito a inda ya ga dama misali zaka ga duniya daya gari daya jaha daya karamar hukuma daya amma ƙasar wani wurin ta fi ƙasar wani wurin samar da amfanin gona zan ba da misali daya akan wannan ko ba tare da yin lura ko nan ya fi ruwan sama ba inda ya fi ruwan sama sai ka ga shi amfanin gonarsu ya zama na kaɗan ne in ka kwatanta da inda kuma ba su da ruwan sama ma domin Allah ya nuna ikonsa misali ƙasar Misra Egypt da ƙasarmu Nigeria a wajen ruwan sama ƙasar Egypt inda aka fi yin ruwa a shekara shi ne wani zubin su samu a ma'aunin ruwa na inci su samu abinda ake kira kamar inci 7.87 in ka gada ma ka ce kawai inci 8 sun samu matuƙar ruwa kenan amma Najeriya inda muka fi ƙarancin ruwan sama shi ne inda ake samun inci 20 a wani wurin a ƙasar nan kamar misali a kudu maso gabashin ƙasar nan akan samu ruwa ya kai inci 170 a wani wurin akan samu ruwa ya kai inci 80 amma zan maimaita na Misira ƙasar Misira inda ya fi ruwa shi ne inda suke samun ruwa inci 8 da mabarika ji ikon Allah idan a Misira aka shuka shinkafa a hekta guda abinda mutanen Misira ke samu shi ne ton 10 a hekta daya ton 10 a kowane ton ana samun buhu 20 na 50 kg a kowane ton daya ana samun kilogram 1000 to buhu mai cin kilo 50 kaga 20 kenan a ton daya saboda haka tunda Misra suna samun ton 10 a kowane hekta kenan suna samun buhun shinkafa mai cin kilo 50 buhu 200 amma ku tuna kuma ga karancin ruwa sannan ga ƙasarsu kuma duwatsu ne amma Najeriya ga yawan ruwan ga ƙasarmu da tako da komai in an yi ƙoƙari a hekta guda abinda ake samu shi ne ton 2 wato buhu 40 kenan mai cin kilo 50 so da ke ƙasar Misira idan manomi a ƙasar Misira ya noma shinkafa a hekta guda wannan manomin a Najeriya ya noma shinkafa a hekta guda manomin Najeriya zai samu buhu 40 ne mai cin kilo 50-50 amma manomin Misira zai samu buhu 200 a hekta guda buhu mai cin kilo 50-50 kaga ya fi manomin Najeriya da buhu 160 a hekta guda Allah ke saboda taskokin na Allah tunda shi yake bayarwa dan bai so ya ba ku ba sai ya hada ku da mashiririta su ta shiririta so da haka sai ku samu buhu baya su kuma buhun da yake suna da matsala din ga ruwa ga ƙasa ba kyau ga ƙarancin ruwa sai a hada su da waɗanda da gaske suke sai su taimake su da abin da ake bukata sai su samu mene buhu mai yawa لو مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله وطن دسك كافر چهو آيوين الله معنى بزيادة چهو وطن نن آيوين الله وطن آيوين إربي وطن الآيات التنزيلية دكما الآيات التكوينية al'ayat tanziliya wato ayoyi wadanda ake saukar da su kamar misali ayoyi na alqur'ani al'ayat takwiniya sune kamar wanda muke bayani jiya misali alamomi wadanda suke nuna samuwar Allah kuma suke nuna cewa shi kadai ne kamar halitta kenan to duk wadanda suke ƙaryata ayoyin Allah ayoyin Allah din na halitta da ayoyin Allah wadanda suke saukar da su ake yi to ulaika humul khasirun lalle wadannan sune masu hasara babu wanda yake su hasara saboda menene sun yi asara iri-iri su yi asarar jin daɗi a lokacin mutuwa su yi asarar jin daɗi a kwanciyar kabari su yi asarar jin daɗi a fagen alkiyama sannan su yi asarar samun gidan aljanna sannan ga shi tunda ba su samu shiga aljanna ba bayan da za su samu yardar Allah bayan da za su samu zatin Allah sannan kuma babu yadda za a yi su ga annabi Muhammadu a lahira asara ta ƙare me ya jawo musu wannan asara sun ƙaryata ayoyin Allah ayoyi masu sauka da ayoyi na halitta domin duk wata halitta da ka gani tana nuna samuwar Allah su da ka idan ka ƙaryata wannan ayar ma'ana ba ka yi abin da Allah ya ce ka yi ba ba ka nisanci abin da Allah ya ce kar ka yi ba to babu shakka mutum ya yi hasara domin ranar lahira zai rasa irin abubuwan da na faɗa a baya ɗin mai ayoyin ke nuna mana ubangiji shi ke da mabuɗai na taskokin sammai da ƙasai sauraka ayar na nuna mana mu roƙi Allah duk abin da kake nema ka roƙi Allah ya baka domin babu mai abin sai shi in ka sace duk tashin hankalin da take ciki a roƙi Allah ko menene ake nema ga me shi shine Allah amma ba za a samu abin ba sai an bi shi in ya ga dama ya baka ba ka bi shi ba a nan duniya ya maka istidraji saboda ji daɗin kamata kuma ya yi haka ne da adalcinsa sannan ayan na nuna mana kar mu riƙa ƙaryata ayoyin Allah na yi bayani a karatun baya cewa ƙaryata ayoyin Allah iri biyu ne akwai ƙaryatawa na cewa ban yadda ba akwai ƙaryatawa kuma na ƙin yin aiki da ayoyin mutum ya yadda amma bai aiki da su ba saboda dukkansu za su kai mutum gidan bala'i a lahira amma in ƙaryatawa ne na cewa ban yadda ba to mutum ya zama na mara imani kenan in ya wuce a haka bai tuba ba to in ya haɗu da bala'i a lahira bala'in zai zama na har abada ne amma in ƙaryatawa ne na ƙin yin aiki ya yadda amma bai aiki da abin ba to wannan babban sako ne idan ya mutu bai tuba ba in Allah ya ga dama ya yafe masa in bai ga dama ba ya azabtar da shi na wani lokaci daga baya ya fitar da shi ya kai shi gidan rahama wannan shi ne ulaikatul kasirun sannan ko a duniya ne mutum zai so ya hasara ballanta na a lahira so da ka hasara ko ta duniya ce Allah ka tsare mu ballanta na ta lahira
wala fa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun
Allah ya ce wala fa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun dalilin saukar wannan aya kafirin Quraishawa mutanen Makka suka zo suka samu manzo Allah tsira da manzo Allah suka fata a gare shi suka ce ya Muhammadu abin da ya kamata a yi ka faɗi in kuɗi ne dukiya ma'ana ka faɗi iya abin da kake so za mu baka domin ka daina aibanta abubuwan da muke bauta sannan ka faɗi irin matan da kake so in mata ne ka faɗi irin matan duk da kake so za mu baka a kan ka daina aibanta abubuwan da muke bautawa sai manzo Allah kira da mace Allah su tabbata gare shi bai yadda da wannan ba kun san dama babu yadda za a yadda sai suka ce to tunda baka yadda da wannan ba yanzu yadda za a yi ka riƙa bautar abubuwan da muke bautawa mu ma naka ubangijin da kake cewa abota mishi to mu ma sai mu rika abota mai wato ayi abin da kenan kai ke abin ya zama ka hobbi kai ke rika abotawa namu mu ma sai mu rika abotawa naka din to shine sai Allah ya saukar da wannan aya kul Allah da annabi kenan ya rasulullahi ka gaya wa waɗannan kafirai Quraisha waɗanda suke cewa ka bautawa a abubuwan da suke bautawa ka ce musu fa ghayra llahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahiluna ku waɗannan jahilai a fa ghayra llahi yanzu wani Allah ne ta'muruni a'budu kuke umarta na wai in bautawa bayan na riga na san ayoyin Allah ni ake ba ma ayoyin Allah ni annabin Allah ne ni manzon Allah ne na san ayoyin Allah ayoyi da ya saukar na san ayoyin Allah na halitta ni ne shugaban halitta baki daya sannan ku zo ku ce mu wai in bautawa wani abu ku waɗannan jahilai domin babu wanda ya cancanci ibada sai mahalicci duk abubuwan da kafirai suke bautawa wanda ba Allah ba ba abinda suka iya halitta annabi ya fi kowa sanin wannan su kuma sun fi kowa jahiltar haka shi yasa Allah ya ce ka kira su da jahilai ayyuhal jahilun ya fi waɗannan jahilai yanzu wannan Allah ne kuke cewa in bauta wannan aya tana ɗauke da istifhami saboda ga hamzatul istifham wannan aya tana ɗauke da mene istifhami saboda wannan al istifhamu taqririyyat tawbihiyyu ne wato tambaya akai amma abinda ake nufi shine inkarin abinda kafirar suka faɗa sannan kuma zarginsu akan maganar ma'ana Allah wani daka zaka ji ko yanzu zaka ji ai sojoji zaka ji ai gwamnati ta yi Allah wani ko ta yi Allah wani akwai a duniya yau kasar da duk mutanen ta an kashe ba abinda ba ta take yi sai dai ta ce ta yi Allah wani ko a duniya ba akwai ruwa na kasar ba nan sace mutanen ta ba abinda take yi sai dai ta ce ta yi Allah wani to shi ne a tawbiki wato nan an yi al-istifhamu tawbiki ne wato tambaya aka yi amma Allah wade ne zargi aka yi na fata an gane America mutum daya aka sace mata tal a Nijar aka ɗauko mutumin nan aka kawo shi kan iyakar Najeriya da jihar a kan iyakar Nijar da Najeriya a jihar Sokoto suka yi amfani da jirgin sama mai tashir angulwan da bai kara suka taho tun daga America suka yi tafiyar fiye da kilomita 6,000 suka zo kidnappers din na bacci su guda 7 suka kame 6 a suka kashe 6 suka kama kidnapper ɗaya don ya zama shaida sannan suka ɗauke mutumin su ko ƙwarza ne ba a mai ba mutum ɗaya tan kuma a lokacin Donald Trump mutum ɗaya amma wata ƙasa a duniya ita da an yi sai dai ya yi Allah wani ya yi Allah wani ba wanda aka zaɓa ya yi mulki ya riƙa Allah wani mu Allah ya sa mun yi sa'a ba Allah wani
Allah ya rara ma lafiya
a fa ghayra llahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya
wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in sharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al kafirin
wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah da annabi ke
sallallahu alaihi
wasallam wato annabi dan gatan Allah wato wannan aya da aka karanta yanzu tana dauke da wato nuni na shirka, kuma tana ɗauke da cewa duk wanda ya zama mushriki to lallai ba shi da abin da zai samu makwanciyar hankali daga wurin Allah a lahira. Kuma aya tana nuna cewa duk a cikin laifuffuka da ake wa Allah babu kamar shirka. Dalilin da yasa shirka ta zamana za ta fahimci cewa ta fi komai muni, wato komai matsayin mutum a wurin Allah, in dai yayi shirka to za su bata da Allah. To saboda girman annaba a wurin Allah yace waɗanda suke shirka ku saurara ku ji, masoyina ma Muhammad
sallallahu alaihi wasallam,
idan wajen kaddarawa a ce Muhammad yadda nake son shi nan da girmansa da matsayinsa a wurina shi ne shugaban annabawa, shi ne shugaban manzanni, wajen kaddarawa duk da wannan matsayina shi da a ce zai yi shirka to duk ayyukan da ya sabaci to kaga ballantana wani kenan. Shi ne Allah ya ce walaqad uhiya ilayka wallahi haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka, wa ilal ladhina min qablika kuma wallahi haqiqa an yi wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin kai, ma'ana waɗanda suka zo suka yi wa'azi kafin kai, amma dukkan annabawa babu wanda ya riga annabi samun annabta. Annabi shi ne farkon wanda Allah ya naɗa shi a matsayin annabi, ya zama annabi ma lokacin annabi Adam alayhi salam yana tsakanin ruwa da tabo. La in asharakta ya Rasulullah kaga hadda lamar kasai ne domin karfafa magana, wallahi inda za ka yi shirka wajen kaddarawa ma'ana la ya haba ɗannan amaluka, wallahi aikinka zai lalace, wala takunanna minal khasirin kuma wallahi in kai shirka za ka kasance a cikin masu hasara. Wajen kaddarawa Allah ya faɗi haka ne domin ya nuna girman munin shirka, wato matsayin ma'aiki da wajen kaddarawa ma shi ne in ya da ce zai yi shirka to shi ma da aikinsa ya ɓaci, kuma shi ma da zai zamana cikin waɗanda suka yi nasara. In wanda Qur'ani ba inda mutum ya yi sai faɗa a annabi, amma kuma ka duba ya gone ga annabi, saboda Allah ya riga san cewa babu yadda za a yi annabi ya yi tunanin ma ya yi saƙo mafi ƙanƙanta ballantana ya yi tunanin saƙo mafi girma ballantana ya yi. An kawo haka ne domin a nuna girman annabi, a nuna cewa don a kuma nuna munin shirka, cewa shirka fata saboda muni ta kai matsayin da ko da fiyayyen masoyin Allah ya yi ta to babu shakka za su rabu da Allah. Da haka ba ka da makiyi kamar wanda ya ce maka mushiri, an kana son abokai ka nemi wasu ba wanda yake ce maka mushriki, duk wanda ya ce maka mushriki ya gama nuna maka kiyayya. Wallahi walaqad uhiya ilayka wa ilal ladhina min qablika la in asharakta la yabadanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah ya tsare mu da shirka.
Balillaha
fa'abud wa kun min ash-shakirin. Allah da annabi kenan ya Rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam,
fa'budillah ka bautawa Allah, wa kun min ash-shakirin kuma ka kasance a cikin masu godiya. Al-kalamu bin nabi wal murad bihi ummatu, ana magana da annabi ne amma ana nufin mu, wato nan ayatuna nuna karka yadda ka bautawa wani, wanda za ka bautawa shi ne Allah, domin me ka zama mai godiya fa? Daga cikin godiya akwai bautar Allah, bautar Ubangiji nuna godiya ne akan abin da ya maka marasa iyaka na amfani. to in ka zabi wani zaka bauta mai ko ka zabi wani abu zaka bauta mai me abun yi maka balle ka gode mai ita ibada godiya ce nau'i ne na godiya domin godiya ana yin ta da harshe godiya ana yin ta da gabbai wato jiki kenan sannan kuma godiya ana yin ta da zuciya to godiya ta jiki shine menene ibada gabobin ayi amfani da su wajen yin abin da Allah yake so a bautawa Allah to idan ka zabi wani abin bauta ba Allah ba me yayi maka har kake gode masa yanzu misali wanda yake bautar wuta me wuta ce mai yake bauta mata wanda yake bautar saniya me saniya ce mai na amfani yake bauta mata wanda yake bautar kunkuru me kunkuru ne mishi yake bauta mai wanda yake bautar fatanya me fatanya ce mai yake bautar ta kuma akwai masu bauta a fatanya saboda duk abin da kake bautawa kana gode masa ne nau'i ne na godiya to me yayi maka kake gode mai amma Allah in ka bauta masa duk abin da ka sani da kai da dukkan abin da yake cikin duniyar nan Allah ne ya yi su sannan kuma duk abin da ke cikin duniyar nan da duniyar yayi ta ne dan mutane kai ko kana daga ciki wallazi kalakalakum ma fil ardi jami'a ubangiji shine wanda ya halitta muku dukkan abin da ke cikin wannan duniya ni'imomin Allah ba su da iyaka da yawa dan adam ba su da iyaka yanzu misali idan aka ce za a yankewa a mutum hannu amma yana da naira miliyan 20 aka ce ya bada miliyan 19 zai bayar ko ba zai bayar ba zai bayar ko ba zai bayar ba ashe kage kenan hannu akalla Allah ya baka nawa miliyan 19 in ka hada biyu miliyan 38 balle yafi haka wanda yake da naira miliyan 500 in aka ce wannan cuta da ta kama hannu in ba ka bada fata biliyan ba za a yanke hannun nan dan Allah zai bayar ko ba zai bayar ba saboda dukkan abin da ke jikinka kudin sa bai da iyaka amma Allah ya maka kyauta kyauta ku dan mai ba za ka gode masa ba ta hanyar bautar sa shine Allah yake cewa wa kun min ash-shakirin ka zama da cikin masu godiya shine ka bauta wa Allah ka zama da cikin masu neme masu godiya godewa Allah ni'imomin Allah ba su da iyaka yanzu idan mutum yana zaune a gidan haya akwai wanda a shekara hawa-hawa ne akwai wanda a shekara yana biyan haya miliyan 2 akwai wanda a shekara yana biyan haya 200,000 akwai wanda a shekara yana biyan haya 90,000 akwai wanda a shekara yana biyan haya 50,000 akwai wanda yake biyan ƙasa da haka ko yanzu wannan duniya ta Allah da muke ciki nawa muke biya haya a shekara nawa muke biya ka taba gani wani ejen ya zo ya ce daga fa Allah nake haya ake so ba ni amma kyauta kyauta yanzu in kana da lantarki a gida ko a daki so nawa a shekara 5 da suka wuce ka canza kan lantarki ko ta hanyar an kawo wuta mai karfi part ya fashe ko ta hanyar ya gaji ya daina ci ko ta hanyar an fasa so nawa ka canza kan lantarki dalla wannan wutar lantarki rana so nawa muka yi karo mutanen duniya muka canza kan so nawa kyauta so nawa ake in kana gida kana shan wutar lantarki akan kawo bill ko kuma a yanzu kakan je ka sai kati ka zo ka sa a mita ko wannan fitila rana dalla nawa kake biya a shekara ko sisi idan kana samun ruwa ta hanyar bohol ne nawa ka kashe kai bohol in ruwan famfo ne nawa kake biya in an kawo matsunkumar ruwa ta kawo bill dan kuma ba haka ba nawa kake sayan ruwa jarka a wurin yan garuwa ko amma ruwan sama nawa kake biya ko sisi da Allah ko da wannan ba ma gudi ba bautawa Allah duk wa yake mana wannan ya ba mu wuta kyauta rana sannan da daddare kuma kan zafi ya dame mu ya canza glove din sai a sa mai kore ko shuɗi saboda abin nan shine wata duk kyauta sannan so da yawa kana biyar kudin wuta kana gidanka sai ka ji din an dauke sai ka ji an ce an dauke wuta ko dalla so ne aka taba dauke rana kana zaune ne da rana ko sai wallahi an dauke rana sura din wannan kyauta Allah ya mana daka gode wa Allah ta hanyar bauta masa shi shi kadai na'am
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون kama tambaya ne ya ubangiji wayannan bayina ko wadanda suke shirka dinnan wai me ya jawo musu haka ne sai Allah ya ce ai wa ma qadarullah haka kadari wato ba su girmama Allah ba hakikanin girmama shi shi yasa don misali idan mutum yanzu yana bautar kurkuru mu da muke bautawa Allah kaga yanzu kenan ya sa kunkuru yana da wani matsayi na Allah na fata gane wannan yana bautawa kunkuru wannan yana bauta Allah to wanda yake bautar kunkuru kaga ya ba Allah ya ba kunkuru matsayin uluhiyya wanda yake bautar gunkin da aka yi ko da azara ko da katako ko da karfe yanzu ya mai da wannan abu da aka sassaka matsayi na ubangiji matsayin uluhiyya shine sai Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi basu girmama Allah ba haqiqanin girmama shi wannan fasara kenan sannan wa ma qadarullah basu san Allah ba haqqa qadarihi haqiqanin sanin sa shi yasa suke bautawa wani tare da Allah ko kuma gaba ɗaya su ki bautawa Allah su bautawa wani abu saboda me basu san Allah ba haqiqanin sanin sa to idan basu sani ba ga misali don ko ba su girmama Allah hakikanin girmama sai wasu sani Allah yana da girma mara iyaka ga misali wal ardu wannan duniya da suke ciki suke bautar wani abu ba Allah ba ko suke bautawa Allah tare da wani abu su sani wannan duniya jami'an baki dayanta wato ƙasa guda bakwai din nan ƙasa ta daya ƙasa ta biyu ta uku ta huɗu har zuwa ta bakwai gaba ɗaya wayannan ƙasai qabdatuhu yawmal qiyamati wato abubuwa ne da zai damƙe su a ranar kiyama damƙa ce guda tashi shi ya san abin da yake nufi da damƙar kuma shi ya san yanda zai damƙar so da haka a wajen tawili sai dai a ce gaba ɗaya suna ƙarƙashin ikonsa qabdatuhu idan ka ɗauka a fassarar farko cewa damƙa ɗin wato ubangiji shi ya san yanda zai damƙar kuma shi ya san abin da yake nufi da cewa gaba ɗaya ƙasai guda bakwai damƙa guda ce a wurinsa wato abinda misali in ka siffanta inda mutum ne amma shi ubangiji bai saka misali shi ba wato wannan ƙasa duk girmanta guda ɗayan nan da muke ciki mu ɗauke ta wacce muke ciki duniyan nan tana a wajen girma tana da girman murabba'in kilomita miliyan 500 da miliyan 10,720 ita kadai kawai idan aka gano haka Najeriya duk girmanta bata kai fadin murabba'in kilomita miliyan murabba'in kilomita miliyan 1 ba Najeriya duk girmanta nan da kake gani girmanta shine murabba'in kilomita 923,768 ta ce Najeriya guri kamar girman Najeriya nan so miliyan 500 da miliyan 10,720 irinsa kuma so 7 amma wani kawai zai damke shi kamar da na riki wannan lallai ya girman wannan abu yake na fata an gani shi ne ubangiji yake gaya sannan kuma wannan duniyar da muke ciki ita ce mafi ƙanƙanta to ko ita din ce kai yanzu ko tudun na ba'an nan muke ce zai damƙa kawai a tafin hali ai dubi girman abin nan balle ba tudun na ba ba karamar hukumar Kaduna ta kudu ba ba jihar Kaduna ba, ba Najeriya ba, ba Afirka ce ba, ba Afirka ba, duniyar gaba ɗaya ba ita ba ma, da sauran duniyoyi guda shida kasai. So da ka lalle girman Ubangiji ba shi da iyaka. بلارد جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات سميسوكم بدابتنا مدويات بيمينه زي نتس بيمينه دا إيقنسا شيني يتي دامسا تلما داما نه تشيي سنة يتي نتي دا داما كما شيي سنة دا زي نتي نتي قد سمو بدابتنا فتسوكم وينا سمو بدابتنا a ce a gaɗe su guda bakwan nan sai a samu wani misali ya nade su kamar yadda ake nade tabarma ya makale dala ya girman abin da yake wannan magana Allah yana nufin da ita da samai da kasai gabaki ɗaya da abin da ke cikin su duk gabaki ɗaya ranar alkiyama za su dawo ƙarƙashin ikonsa ba da isa magana anan ba duniya haka ne kasai guda bakwai da samai guda bakwai duk suna karkashin ikonsa amma anan akwai masu da'awa cewa suna da wani abu ko in ka je yanzu wani gari kai laifi sai ka ji dagaci ya ce ka bar kasa ta dan wannan dagaci a lahira zai ce kasar sa ko hakimi za ka ji a kasar ta za a yi wannan a lahira hakimi zai iya faɗin haka wani a wani guri zai ce masu karatu ka za su ba jashi dalla an yanje lahira zai iya faɗin wannan zai iya wannan to saboda haka a duniya akwai masu da'awa suna da wani abu to ma ranar lahira ne Allah zai ce limanul mulkul yau yau ina wani mai mulki wake da mulki a yau dalla ko wanda zai amsa kowa zai shiru duk wanda nan duniya yake a bai kaza nashi a yi kaza nashi a yi kaza to ranar ba zai iya ba wanda zai iya cewa yana da wani abu to shi yasa Ubangiji ya faɗi yawmal kiyamati ana saboda nan duniya mashiyarsa ta ga dama wasu suna da'awar wani abu wannan ya ce ƙasarsa wannan ya ce jiharsa wannan ya ce kaza nashi wannan ya ce gare shi ina fatan gane amma a lahira ba mai faɗin haka limanil mulkul yau kowa zai shiru Allah ya ce wake da mulki a yau duk shugabannin ƙasa ba mai iya cewa ni ne duk gwamnoni ba mai iya cewa ni ne duk sarakuna ba mai iya cewa ni ne duk hakimai ba mai iya cewa ni ne mai unguwa ba mai iya cewa ni ne kowa zai shiru to in an yi shiru sai Allah ya bada amsa da kansa ya ce lillahi alwahid alqahhar inda kowa ya kasa faɗa sai Allah ya ce yau kan mulki na Allah ne wanda yake shi shi kadai alqahhar marin jayi mai rinjayar kowa da komai lillahi alwahid alqahhar subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi alhamdulillah lokaci ya abin nan in Allah ya so ya dawo sai mu tashi da goma kadarullah haka kadari din duk abin da ke damun kasar mu da jihar mu Allah kai mana maganin su saboda alfarman manzon Allah da dafincin Allah su tabbata gare shi abubuwa na sace sace mutane da kashe kashe da sauran bala'ai Allah kai mana maganin su saboda matsayin annabi a wurin Allah alfarman manzon Allah Allah kai mana maganin duk abin da ke damun mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka jiƙa kiyamu da malaman mu saboda matsayin annabi a wurin Allah Allah ya sa mu cika da imani saboda matsayin annabi a wurin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
that's